Kamuda yanayin da duniya ta samu kanta a ciki na maganar cutar corona COVID-19 wanda wannan ya sa ba ma yin karatu ba ko tafsiri a tasan na sai da ya zamana an mata kaidi an hana haduwa a wasu wuraren daga baya ma gaba ɗaya fita daga gida ta zama doka aka hana fitowa wanda wanda ya tafsiri a ba to za ka san cewa ya yi shi daga gida kwaira inda yake shi kai ba tare da jama'a ba sai dai a kalla ta hanyar kafafen sadarwa na zamani to amma a yi Allah maɗaukakin sarki ya mana ni'ima ga shi na Ramadan ɗin ya zagayo mun samu dama da sassauci ta yadda za mu yi haɗuwa mu yi karatu wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce da yawan jama'a wajen tafiya ta muna gode wa Allah sannan abu na gaba shi kansa mutum ya rayuwa Ramadan ita ma ni'ima ce ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Ramadan zuwa Ramadan kafara ne na addini ba don mutum ya nisanci manyan manyan zai wanda rayu a Ramadan ya yi musu ya yi azumin watan Ramadan kuma Allah ya raya shi har yi wannan Ramadan wannan sa ran Allah zai gafarta masa abin da ya gaba da mutum bai halattar kurum ka samu wannan ramadan kuma ta shi wannan ba ramar ne ba bace sannan abu ne da yake duka mun sani wasu mun yi ramadan da su a shekarar da ta wuce ya shi wannan ramadan ya zo amma ba ta nan musamman mutuwa da yawa a ɗan tsakanin wannan lokacin mutane da yawa sun rasa rayuwarsu musamman manya masu manyan shekaru to da haka mu da Allah ya raya mu ba ƙaramin ni'ima bace Allah ya yi mana rike wannan ni'imar shine mai aiki na kwarai dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tsoba ne man tsala umruhu wa hasuna amaluhu madalla da wanda shekararsa ta yi tsawo shekarunsa suke tsawo rayuwarsa ta zama mai tsawo kuma aikin shi ya zama mai kyau tsawon rayuwa tare da aiki shine abin da ake so don haka mu gode wa Allah kan wannan ni'ima da ya yi mana kada mu manta da abin da muke ciki na kowane azumi yana zuwa da kalubalen shi al'ummar musulmi a duk duniya a yau suna cikin kalubale na wahala da tasko idan muka kalli rayuwarmu a ƙasar nan dukkaninmu muna sanar da abin da muke ciki na ƙarancin tsaro yadda ake yawan kama mutane ana yin garkuwa da su da yadda ake yawan kashe mutane da yadda ake yawan jiwa mutane ciwo da salwantar da dukiyar mutane abubuwa dai ga sunan da yawa waɗannan abubuwa babban mafita komawa zuwa ga Allah ta hanyar kyautata ayyuka da kuma roƙon Allah maɗaukakin sarki a wuraren amsa addu'a domin babu abin da ya gagare Allah maɗaukakin sarki mun sani cewa akwai waɗanda suke da'awar cewa ai addu'o'i inda ake yi ba sa karbuwa zaka ji suna faɗan irin wannan su ce yo ana ta magana ai addu'a ai ba addu'a ba ta magani wannan kuskure ne da jahilci domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Imam al-Hakim ya rawaito ya faɗa mana cewa addu'a ta mutum musulmi mumini tana da halaye guda uku ko dai Allah ya baiwa mutum abin da ya roƙa ka ce Allah ba ni kaza Allah ya amsa ya baka wannan abu hali na farko kenan hali na biyu shine ko dai Allah maɗaukakin sarki ya zambe baka abin da ka roƙa ba amma zai kawar ma da wata musiba ko wani bala'i da zai afka maka ko zai afka wa iyalinka ko dukiyarka a dalilin wannan addu'a sai Allah ya kawar da shi kaga an amsa addu'ar amma ba ta hanyar baka abin da ka roƙa ba hali na uku ya zamba a baka abin da ka roƙa ba ba a kawar da wani abu ba wanda zai amka maka sai dai an baka lada madadin wannan abin da ya same ka kila rashin lafiya ta dame kana ta roƙon Allah Allah ka yaye mun Allah ka yaye mun Allah ka bani lafiya lafiyar ba ta samu ba amma Allah ya baka dimbin lada a madadin rashin baka wannan lafiyar a hadisi da mutum zai je lahira ya ga lada mai yawa ce wannan daga ina a ce addu'ar da kake yi ce ba amsa maka ba sai ya buri ina ma ba a karba mai addu'o'in da yake yi to dan haka waɗannan addu'o'i da muke yi suna amsuwa a wajen Allah dalili kuwa akwai abubuwa da dama da in mutum ya ji su wanda ake yi na banna da tuggu da sharri da ake shirya wa musulmi ko ake shirya masa shi karan kanshi ko ake shirya wa al'ummarsa ko kasar shi zai gane cewa in ba dan sababin addu'a ba da yanzu an gama da shi in ga kalli yanayin kasar mu da yadda take tafiya wata irin kasa ce mai wahalar sha'ani na farko dai mutanen cikinta talakawa da shugabanni da malamai da ba malamai ba maza da mata mutanen Najeriya wasu irin mutane daban suna da wahalar sha'ani sai yan kadan daga ciki sannan uwa uba za ka ga cewa mulkin kasar yana tafiya ne a kaikaice ba daidai ake tafiyar da abin da ya shafi mulka al'umma a wannan kasa tamu ba tun daga lokaci mai tsawo da haka za ga shugabannin ba su damu da talakawan ba talakawan ba sa son shugabannin sannan kuma za ga akwai masu bukatu da yawa na duniya waɗanda bukatun da ana yaƙi a kansu a wata ƙasar yanzu mutanen da suke son mulkin ƙasar nan a wannan yanayin da muke ciki kakar siyasar da za mu dosa nan da shekara biyu kowa cikinmu da za a ce duk samo masu son mulki wanda ka hararo wanda ka sani sai ga kamar mutum 5-7 kuma kowanne daga cikinsu a shirye yake idan abin da zai ta hanyar ya samu mulkin wannan ƙasa to ƙasa mai irin wannan ƙalubale kaga ana zaune ba a yaƙi in ka san cewa addu'a ce da kuma kiyayewar Allah ai mun ga wasu kazashen da zaɓe aka yi ma wanda yake kai yace ba zai sauka ba sai da aka zubar da jiri ko Cote d'Ivoire mun ga lokacin da aka yi zaɓen Alassane Ouattara da shi da ɗan takarar da suka ce da aka zubar da jiri sai da ƙarfi aka cire shi caye ba zai sauka ba sai da suka yi an fara ba ta kashi mun ga irin yadda maƙociyar ƙasarmu ta Nijar yadda tun da suka fara demokaradiyya wani farar hula bai bai farar hula mulki ba sai wannan shekarar sai abin ya toga ga sai a juyin mulki sai wani abu ya zo to duk irin waɗannan abubuwa yana nuna maka cewa addu'a da ake yi Allah yana karba saboda samuwar irin waɗannan da muke da su a ƙasa na kowa yana son mulki kowa yana shirye da abin da zai iya ya bada abin da zai bari yayi kaza amma ga kuma an yi an ƙare ba yaƙi ba sai dai a kashe mutane can a kashe can amma abin da ake kira yaƙi yadda ake a wata ƙasa zaba a yi mai kasan cewa akwai tasirin addu'a irin yanayin da ake ciki dai ko wannan harkar garkuwa da mutane da ake yi in ka zai kama kaman da ke hannun masu wannan aiki da irin yin tunanin su yake ba wai tunanin tuna Allah ko cewa za ko na in ka kalli yadda suke da yawa da makamai da abubuwan da kake hawa kai ka san addu'a ce ta kare mutane ga abin da ake nufi ba dinkin zai domin mutum 400-500 ana magana kowa da bindiga wani sai ma ana magana bindiga ta fi karfi wanda take hannun jami'an tsaro amma ka ga fitinar ta tsayawa akan wasu garuruwa wanda waɗannan mutanen za su iya tasar gari guda da duk abin da yake cikin shi domin duk wanda yake rike da bindiga ba karan makami yake rike da shi ba yawa kadai in ba dagi aka yi ba a cin masa to kaga shi ma tasirin addu'a ne da abubuwan suke tsayawa irin yadda suke tsayawa din da kuma yadda ake samu ana kama wasu ana ragewa to da haka dai abin da nake so in ce kada mu ji an rabu cewa wai Allah baya karba addu'an mu ko kamar yadda wasu ke faɗa mu dage mu ci gaba da yi Allah maɗaukakin sarki yana tare da mu ko ba komai za ka samu ladan wannan addu'a domin ibada kai kuma ka je lahira da gamu da Allah maɗaukakin sarki cikin farin ciki da jin daɗi tafsiri abu ne da ya samu asali tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin manzon Allah ya yi shi ake saukarwa da alqur'ani kuma da abinda sahabbai ba su gane ba suka je su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya gaya musu wani abin kuma ba sai sun tambaya ba domin tambayar su ce ta haifar da aka saukar da aya kaga da an karanta ayar sun san abinda ake nufi da ita domin tambaya suka yi sai Allah ya ce ne kaza wani sa'in kuma wani yanayi da wani hali da za su shiga zai sa a saukar da ayar dan haka nan ma suna da masaniya kanta amma dai abinda ba su gane ba sai su tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma dama wannan shine abinda Allah ya umarci manzon Allah da yi na bayanin alqur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah ya ce mun saukan maka da alqur'ani dan kai wa mutane bayanin abinda muka saukan musu to manzon Allah ya bayanin alqur'ani ya karantar da shi ya aikata shi a aikace bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shude ma'ana ina nimin ba manzon Allah ya wafati sahabban manzon Allah sun ci gaba da karantar da alqur'ani da koya waɗanda suka zo baya har an samu waɗanda suka yi fice a cikin sahabbai a bangaren tafsirin alqur'ani na san da yawa mun sani akan ambaci Abdullahi dan Abbas a dan faffa Annabi sallallahu alaihi wasallam albarkar addu'ar da manzon Allah ya yi masa da Allah ya sanar da shi addini ya fahimtar da shi alqur'ani ya sanya ya zama shakundum a bangaren alqur'ani kuma yake da makaranta guda da yake karantar da tafsirin alqur'ani na san muna sanar da Abdullahi dan Mas'ud wanda yake babban malami ne babban sahabi ne mai daraja masani na alqur'ani wanda yake tafsirin alqur'ani kuma yake da makaranta ta tafsirin alqur'ani akwai irin sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yana cewa saluni an kitabillah ku tambaye ni dangane da littafin Allah fa innahu laysa min ayatin illa wa qad arabtu bi laylin nazalat am bi naharin yace babu wata aya a cikin littafin Allah ba sai na sani da rana ta sauka ko da daddare fi sahalin am fi jabalin na san lokacin da ta sauka a cikin kwari ne ko akan tudu ko akan dutse ma'ana wanda yana gwada sanin shi da alqur'ani da haka yake cewa a tambaye shi babu wata aya da bai san inda ta sauka ba wanda yayi fice a bangaren abin da ya shafi tafsirin alqur'ani daga nan aka gangaro zamanin tabi'ai almajiran sahabbai nan ma an samu manya-manyan malaman tafsiri irin su Mujahid ibn Jabar al-Makki irin Sa'id ibn Jubayr irin su Ikrima Maula bin Abbas irin su Tawud bin Kaysan Ata ibn Abi Rabah waɗannan manya-manya ne a bangaren tabi'a abin da ya shafi tafsirin alqur'ani idan mutum yana bin littafin tafsiri zai ta ganin maganganun su wane ya ce wane ya ce wane ya ce to haka tafsiri ya ci har ya kawo zuwa yau shi yasa cikakken tafsirin alqur'ani shine tafsirin da za a gina shi kan tafsirin qur'ani da qur'ani tafsirin alqur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama tafsirin alqur'ani da maganganun sahabbai da tabi'ai wannan shine cikakken tafsirin qur'ani shine at-tafsir bil ma'thur baya hana ka fahimci wani ba aya za iya karanta aya ka fahimci wani ba cikin ayar fahimta Allah yana ba mutane fahimta amma malami yana cewa sharadi kada fahimtar ka ta saba ta ci karo da fahimtar waɗanda suka gabace ka akan wannan aya in ka zo da wata fahimta a cikin aya kuma fahimtar ta ci karo da hadisi ko ta ci karo da fahimtar sahabbai ijma'in sahabbai ko tabi'ai to sai a ajiye ta a gaba da su domin so ne game da mu abin da ya shafi alƙur'ani da hadisi akwai masu gurguwar fahimta masu cewa dan me za ku dinga cewa a fassara alƙur'ani da hadisi akan yadda mabata suka fassara mu yanzu muna kan 21 to fassara tun karnuka da sauki a karni na hijiriya da cikin karni na 15 ka ce mu fassara alƙur'ani da fahimta wanda ya yi karni na farko sai ai wannan ba komai bane baya kuke mai da mu to masu irin waɗannan magana babu shakka mu san alƙur'ani ba shi alƙur'ani littafi ne na shari'a babban manufar da saukar da alqur'ani shine zama shari'a ga mutane kamar yadda Allah ya faɗa shahru ramadana allazi unzila fihi alqur'an ya Allah ya ce hudan lin nas wa bayyinatin min alhuda wal furqan Allah ya ce taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha kaga alqur'ani karantarwa ne da tunatarwa da shiryawa shine babban abin da alqur'ani yake haske ne to wannan shiriya kuma manzon Allah shi yafi kowa sanin ta babu mai ja akan cewa manzon Allah yafi kowa fahimta alqur'ani yafi kowa sanin alqur'ani hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito an tambaye manzon Allah an tambaye na Aisha kan halayen manzon Allah tace kana khuluquhul qur'an ai dabi'un manzo Allah shine alqur'ani ka karanta alqur'ani duk wani abu nagari da alqur'ani yazo da shi haka manzo Allah yake duk wani abu mara kyau da alqur'ani ya hana haka manzo Allah yake to manzo Allah yake kowa sanin alqur'ani ya kowa fahimta alqur'ani sai ya yi da wasu mutane waɗanda ya karanta da almajiran shi kamar da muke faɗa kuma sai da bai tsari bisa ce ku tambaye ni da aya a cikin alqur'ani kowace aya ce na san inda ta sauka sai ya rayu da irin su aka samu irin su Abdullahi dan Abbas waɗanda sun bi alqur'ani sun sauke sun tambaye manya-manyan sahabbai aka samu irin su Abdullahi dan Mas'ud da muka faɗa da sauran sahabbai suka rayu da manzo Allah da yake kowa sanin alqur'ani da shari'a ya karantar da su alqur'ani tilawatan wa fahman wa ma'nan sannan su kuma suka kiri wannan abin daga manzon Allah suka karantar da almajiransu to ta yaya kai yanzu da zaka zo a wannan karni kace zaka bi waɗancan fahimta abin da alqur'ani yake faɗa ba zai yiwu ba saboda su sun zauna da wanda ya shafa kuma da alqur'ani amma wannan baya kore kamar da muka faɗa baya kore fahimta ka fahimta wannan bakin aya amma ita ma fahimtar ta zama kanta sabawa abin da waɗancan na farko suke kai saboda a samu ma'ana zabti a samu abin da zai zama geji na tsayar da al'amura dan aka ce kowa ya fahimci abin da ya ga ma alqur'ani to bata zai shigo da yawa saboda ba wani ma'auni da za a tantance amma da ka kawo ta fahimta karkashin wata aya sai a ce waye cikin magabata ya fahimci wannan aya da wannan fahimtar ta ka idan aka duba ga fahimtar ta sabawa fahimtar ka ta saba fahimtar su cikin wannan aya ba ma'anar ta kenan ba domin da ma'anar ta ne da za su fi mu sani amma in fahimta ka bata ci karo da tasu ba kara fito da kafi kara bayyana mu zuwa alqur'ani sai ba da malamin da yake ja a kan dan haka ma aka samu at-tafsir bil ra'i abin da yake kira tafsir bil ra'i al-mahmud dan haka insha Allah ta'ala da taimakon Allah madaukakin sarki abin da zamu yi a cikin tafsir akan wannan durba zamu yi shi gurgudu tafsir al-qur'ani alqur'ani tafsir alqur'ani da hadisi sannan tafsir alqur'ani da manzanni sahabbai da tabi'ai na bari tafsir da muka yi shekara da tauki jidda masallaci akai ba a yi online ne a Facebook da sauran kafafen sadarwa na zamani mun tsaya kan suratul shu'ara wanda in Allah da yanzu za mu dora za mu tashi kan aya ta 105 isar annabi lo alaihi salam bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أليم فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون
نعم الله مدعوكم سركي تكذب قوم نوح المرسلين mutanen annabi Nuh sun kayyata manzanni in qala lahum akhuhum Nuh la yinda dan uwan su Nuh yace da su aya tattaqun ba za ku kiyaye hukuncin Allah ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin hakika ni gare ku rasulun manzo ne dan aiki aminun amintati fa Allah ku kiyaye hukuncin Allah wa ati'un ku yi mun ta'ariyya wa asalukum alayhi min ajrin ma na tamayarku wani lada wani sakamako aiki akan wannan wa'azi da nake muku da gargadi in ajri illa ala rabbil alamin lada baya ko ina sai ga wajen ubangijin ta kai fattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa ati'un ku yi mada a cikin biyayya wannan sura ta ash-shu'ara yana daga cikin abubuwan da ke dauke da su lallashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar gaya masa irin abinda ya gamu da shi a tare da mutanen shi Qurayshawa annabawan da suka gabata sun gamu da irin wannan da haka ba wai manzon Allah ne farkon wanda ya gamu da irin wannan kalubale ba cikin kissar zamu ga gabanin wannan kissar ta annabi Nuh a cikin surar an ba mu labarin abin da ya sha bani Isra'il annabi Musa an ba mu labarin kissar annabi Ibrahim sannan aka zo kuma ta annabi Nuh wanda yake gwada maka cewa jerin yadda kissar ya towa ta wannan sura Ash-Shu'ara ba an jera bane gwadan zuwa an ba domin annabi Nuh shine farkon manzo da Allah ya aika a bayan kasa amma sai da kawo kissar annabi Musa kissar annabi Ibrahim sana kawo kissar abin da ya shafi annabi Nuh dan ka gane cewa tartibin jerin ba wai an gina shi bane akan farkon zuwa an kawo annabi Musa da annabi Ibrahim dan sun riga annabi Nuh annabi Adam ruwa ba haka bane anan ba a yi kai wannan tartibi na zamani ba Allah madaukakin sarki ce kazzabat qawmu Nuhin al-mursalin mutanen annabi Nuh sun karyata manzanni Allah muga Allah ce kazzabat yaka ce qawmu malamai suna cewa wannan qawmu din suna cewa mu'annath ne majazi ce sai aka ce kazzabat kuma malamai suka ce anan ana taqdiri kazzabat jama'atu qawmi Nuhin lafazin jama'a din shi sai aka ce kazzabat ba ce kazzaba kazzabat qawmu Nuhin mutanen annabi Nuh sun karyata al-mursalin manzanni sai aka ce al-mursalin manzanni alhali manzo da aka turo musu shi annabi Nuh amma da Allah ya tashi bayani sai ce sun karyata manzanni saboda me saboda abinda yasa suka karyata wannan manzan shine tunanin su cewa ai ba da zai Allah ya aika mutum ya zama manzo da haka suna tunanin ga ba zai Allah ya karya aika mutum ya zama manzo ba me wannan tunanin kamar ya karyata dukkan manzannin Allah ne domin duk manzannin da Allah ya aika mutane ne to idan mutum yana tunanin ya zai Allah ya aika da ta mutum a ce ya zama manzo kamar yadda Allah ya gaya mana sun da cikin suratul Araf aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum yuzrakum Allah ya ce ka gaya musu kuna mamaki ne dan ambato ya zo daga ubangiji ku ta kwa da fadakarwa ta zo daga wajen ubangiji ala rajulin minkum da harshen wani mutum daga cikin ku ko kuna mamaki Allah ya aika mutum to wasu malamai suka ce wannan mamakin da suke yi suna ganin ba zai Allah ya aika mutum ba karyata dukkan manzanni ne domin dukkan manzanni mutane ne wasu kuma malamai tafsiri suka ce eh an ce sun karyata manzanni ne domin ai annabi no ya gaya musu cikin abin da zai gaya musu cewa shi manzo ne daga cikin manzannin Allah dan Allah yana da manzanni da haka yayin da suka karyata annabi no suka karyata abin da ya bada labari da shi shi abin da ya bada labari kuma akwai maganar manzannin Allah akwai maganar Allah ne ya aika shi sannan kuma ana cewa sun karyata manzanni domin duk abin da manzanni suke zuwa da shi iri ɗaya abinda annabi Nuh ya zo da shi shine abtawa Allah shi kadai shine abinda annabi Musa ya zo da shi shine abinda annabi Ibrahim ya zo da shi shine abinda annabi Shu'aib annabi Salih annabi Hud annabi Lut dukkan annabawan Allah sun zo da abtawa Allah shi kadai wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibut taghut man aika wa kowace al'umma manzo akan ne ku bauta wa Allah shi kadai da haka yayin da mutum ya karyata annabi Isa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko annabi Ibrahim ko annabi Alu to ya karyata dukkan manzanni ne domin duk da abu ɗaya suka ru ina ne ake samun bambanci a wajen shari'a da hukunci kun ga yanzu mu muna yin sallah kaloli guda biyar muke yi asuba azhar la'asa magriba isha'i al'umma da gabatai mu suna yin sallah mutanen Musa suna yin sallah annabi Ibrahim suna yin sallah amma za a ka samu mun sha bamban a yadda muke yi da yadda suke yi muna yin alwala al'ummin da suka bata yin alwala kamar yadda annabi Ibrahim ya nuna a cikin sahih al-Bukhari lokacin da ya tafiya da matar shi da suka je suka soka gurin wannan sarki wanda zai iya kwace ta idan ya fahimci matar shi kuma ya kashe annabi Ibrahim da haka da ya tambaye shi ya kuke da wannan yake yar uwa ce ya yi tauriya saboda in ya ce matar shi ce to kaga wanda yake so ya kwace matar mutum sai ya kawar da shi to amma din da yace yar uwarsa ce ina ta zai iya karɓa ta ba tare da kawar da shi ba da haka da lokacin da yake wurin nana sara sai ta yi alwala mahallin shahid kenan ta yi alwala ta kama sallah kaga suna yin alwala amma ba lalle yadda muke yi ba da haka wajen hukunci hukunci akwai bambanci wannan al'umma za ga abin da yake na shari'a da aka gaya masa daban-daban misali yazo a cikin hadisi al'umman suka gabata ba halatta musu cin ganima ba ba sa cin ganima in an je jihadi an dawo tara ganimar ake gaba ɗaya a guri guda in ya zama ba wani ha'inci an tara ganimar kowa ya kawo abin da ya dauka sai wuta ta sauka daga sama sai ta cinye ganima shikenan amma mu wannan al'umma sai aka halatta mana ganima kamar da manzo Allah yake faɗa al'umman da suka gabata kamar da muka ce suna yin sallah amma akwai al'ummar da ba sa yin sallah sai a cikin masallaci wuraren ibada sai a wuraren ibadar su mu kuma wannan al'umma manzo Allah ce duk inda sallah ta riske ka to an sanya ka kasa ta zama tsarki da kuma wurin sallah zaka iya taimama in ba ruwa kuma kai sallah a wurin to dan haka annabawa sun bambanta a gurin iba a gurin shari'o'i gurin hukunce-hukunce amma duk sun hada akan tauhidi kadai ta Allah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito yake cewa mu annabawa ikhwatul li'allah yan uwan juna ne baban mu daya wa ummahatuna shatta iyayen mu mata daban-daban amma uba daya muke me yake nufi tauhidi sai muka zo da shi amma hukunce-hukunce daban-daban ne to da haka idan mutum ya ƙaryata wani annabi kwaya ɗaya kamar ya ƙaryata duka annabawan shi yasa a musulunci baka zama musulmi sai ka yi imani duka manzannin Allah waɗanda ka sani da wanda baka sani ba inda wani zai zo ce shi musulmi ne amma bai yarda annabi Isa ba bai dalili ya ce ai na lura shi ne annabin da kiristoci suka yarda da shi har suka ce mai Allah to ni ba zan yarda abin da suke yarda da shi ba ko ya ce bai yarda da annabi Musa ba saboda me yake annabi ne na Yahudawa ko ya ce bai yarda da annabi Lut ba ko annabi Shu'aib to a musulunci wannan ba musulmi ba ne آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله باما بمبنشي ومسلم شكاً وانك سكما ظنن الله وشي يسا أنا النبي نوه سكا كريتا أما الله يشي سن كريتا دكا من ظنني دا الله يا أيو في الله يكي بمنا باري يوشين سكا كريتا النبي نوه إذ قال لهم أخوهم لوط يا إن تقول لوط يجي رسول ألا تقول ما لك يا إلهم الله با أنا أنا جاي من لوك سندس كي وانت ريت شنو لوك سندس كي مالي ألا يجي أخوهم تقول أنا تقول أنا سبا دومي أنت كذا لا بيجي أكوي أنت كذا ديني أكوي أنت كذا أنا سبا وانا كوكا هاي إياي وانا نوان كذا أنا سبا in addini ya hada ku ya zama dan uwanka addini dan uwanka na saba akwai kuma wanda dan uwanka ne a addini ba ku hada iyaye ba kakanninka daban nashi daban amma addini ya hada ku to kai dan uwan shi ne yan uwantakar addini ta fi karbi ta fi girma fiye da yan uwantaka ta jini ta na saba to anan Allah ya ce akuhum dan uwan su gashi kuma Allah ya ga mana sun ƙaryata manzanni kaga ashe dan uwan su ne ta na saba ba ta addini ba dan in ta addini ne ba dan uwan su bane dan su sun ƙaryata manzanni shi kuma manzo ne da yayi imani da Allah yayi imani da kadaici Allah dan haka anan dan uwan su ne ta bangaren abin da ya shafi na saba su kada da shi da yake musu ala tattaqun ba za ku kiyaye dokokin Allah ba wannan yaro kenan ba yanzu bane farkon wa'azin ma'ana a bayan mun tuwabi shi yasa yanzu yake cewa ba za ku ji Allah ku kiyaye dokokin Allah ba a takawa shine mutum ya yi tsoron kubar Allah ya sanya a shamaki tsakanin shi da hukumar Allah yayi abinda Allah ba zai mai hukuma ba shi yasa duk inda takawa ta zo a cikin alqur'ani ittaqullaha ko a cikin hadisi muna fassara ta da tsoron Allah haka ne amma fito da ma'anar ta shine kiyaye dokokin Allah domin tsoron Allah shine abinda Allah yake so da abinda Allah ya hana sai kace ku ji tsoron Allah ka fassara rata amma kuma in ana so da yita fili billah to sai kace ku ji tsoron Allah bimtisali awamrihi wajtanabihi to a rage da musu garfi ku ji tsoron Allah kuma da kiyaye dokokin Allah ku zama su bin abinda Allah ya hukunta sarki yace saboda me inni lakum rasulun amin ni da ne da kuma zo ne amintacce anan ya faɗi dalilin da yasa yake musu wancan wa'azi amma farko shi manzo ne shi ya rage musu wa'azi yake musu garfi manzo ne da Allah ya aiko na ya zo ya karantar da su ya kuma hana su abinda sai mara kyau dan haka yake musu gargadi wajibin shi ne yake sauke Allah ne ya umarce shi da wannan aiki abu da biyu kuma amin abetacce ne ma'ana a zaman shi da su sun san yana da amana wannan amana da yake da ita ya kiran su ne da ku duba amana ba zan yi ƙari ba abinda Allah ya ce a faɗa ba rage ba tunda kun yi dare da dare to ku karɓi abinda na zo muku da shi wannan ya nuna amana sai ba ce mai girma kuma na bawan Allah sun ci batu da ita har ma suna cewa annabi ya shahara amana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shahara cewa shi amintacce ne a cikin mutanen shi kin ga manzon Allah idan manzo an mai shida da amintaka lokacin da Abu Sufyan yake ba da sheda a gaban Herakla sarkin Rum. Abu Sufyan musulun ta ba a lokacin, amma Herakla ya kashi ke mai tambaya kan manzon Allah. Cikin tambayar da yi masa ita ta hal jarabtu alaihi kaziban, kun taba kama shi da ƙarya? Abu Sufyan ba musulmi ba a lokacin, sai yake cewa a, amma yanzu mun yi alƙawari da shi, muna da yarjejeniya da shi, ba mu san me zai faru da ba, amma a bayan ba mu taɓa kama shekariya ba. Sai Herakle yake cewa ba zai ƙi yin ƙarya ga mutane mai wa Allah ya. Ma ya zai sa ya tambaye wannan, duk wanda ya ƙi wa mutum ƙarya to ba zai wa Allah ba. Wannan yana nuna maka alaƙar mutum ya zama mai gaskiya ta mu'amalar shi mutane. Idan ka zama mai gaskiya tsakaninka da mutane, to ba da za a yi gaskiya tsakaninka da mutane kuma ka zama tsakaninka da Ubangiji, ba za ka yi gaskiya ba. Dan Allah ya ce musu ni mutum ne da nake amintacce a wajen Allah maɗaukakin sarki da wajen, da haka Allah ya aiko ni kuma nake muku wa'azi. Fattaqullaha, ku kiyaye dokokin Allah. Sai ya ƙara maimaita musu, kasancewa ta manzo da nake muku gargaɗi da wa'azi, kasancewa ta amintacce a wajen Allah, don haka ba zan yi ƙarya ba, amintacce a wajen ku, ba zan gaya muku abin da ba haka ba. Ku kiyaye dokokin Allah. Wa ati'un, ku yi min da'a, ku yi min biyayya cikin abin da na nake gaya muku. A yake ya sake maimaita wannan jumla, domin su ne ginshiƙai abin da ake so ga mutum. Da'a ga Allah maɗaukakin sarki da biyayya ga sallallahu alaihi wasallam, ma'ana mutum ya yi abin da Allah yake so kuma ya yi yadda manzon Allah ya koyar. Sai ya ce wa ma as'alukum alaihi min ajri, ba na tambaye ku wani lada, ba na cewa ku biya ni. Wannan kuma duka annaba mun karanta wannan haka suke cewa, ba wani annabi da ya zo da wa'azi in ya gama zai ce to ku biya ni dan na shiryar da ku, dan na faɗakar da ku. Babu wani annabi da yake roƙon haka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zo ya zama karantarwar shi bai taɓa cewa ya zo da addini ba, dan haka sai an sallame shi. Shi ma abinda annabi yake faɗa, ina bi illa ala rabbil alamin, sakamakona yana wajen Ubangijin talikai. To me hikimar ka wannan anan? Dan a gwada kai mai saurari cewa ba nauyi ya ɗora musu ba, ba nauyi ya ɗora musu ba. Da ta yi wannan wa'azi da na zo da shi, duk wanda ya karɓa sai ya ba da kaza, wani sai ya bijire mai karɓa dan bai da wannan abu ko da ba su yi bayar. To bai ɗora musu wannan nauyi ba, da haka shi yana neman ladan abin Allah. Duka manzon nan Allah ka zo da shi, har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu abin da manzon Allah yake nema a wajen mutum mai imani. Mu gaggata shi, me abin da Allah ya ce a yi shi ne abin da manzon Allah yake nema a gurin mu. To har shi ma abin da ya ce sai fa'allah, ku ji tsoron Allah. Wa aqi'un, ku yi wa Allah maɗaukakin sarki da'a, ku yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya. Wannan shi ne wa'azi da annabi Nuhu alaihi salam ya yi. To amma ya biyo ba ya kalu
لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين.
نعم cikin ayar ta gabata za mu fahimci cewa duk wanda ya karyata manzo daya to ya karyata dukkan manzanni, wajibi akan musulmi mu'mini imani da dukkan manzannin da Allah ya aiko. Sannan cikin ayoyin da suka bada za mu ji irin salo ayoyi da annabawa suke bi wajen kiran mutanensu zuwa ga Allah. Kira ne cikin hikima, kira ne cikin lalama, sannan kira ne wanda yake ɗauke da saƙo da dambe hankali yau da bi. Sannan a cikin ayoyin da ya gabata a yau za mu ga abubuwa guda biyu wanda suka maimaita har sau uku. Shi ne magana at-taqwa, ala tattaqun, fattaqullaha wa ati'un, kama alaikum alaihi min ajri in ajriya illa ala rabbil alamin, fattaqullaha wa ati'un. Wannan yana da muhimmanci waɗannan abubuwa guda biyu, at-taqwa wa ta'a, kiyaye dokokin Allah da kuma yin da'a. Da haka ana son dukkan musulmi ya zama akan waɗannan abubuwa guda biyu. Sannan a cikin ayoyin da suka gabata za mu fahimci cewa yadda Qurayshawa suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama, to haka manzannin ma da suka gabace shi sun gaba da irin wannan ƙalubale. Sai Allah ya ce ƙalu, suka ce anu'minu laka, za mu yi imani da kai. Wattaba'aka al-arzalun, alhali kaskantattu sun bi ka. qala yace wa ma ilmi bima kanu ya'malun to me ya sanar da ni abin da suke aikatawa in hisabuhum illa ala rabbi hisabun su ba ko yake ba ce wajen ubangiji ba law da shurun da kuna fahimta kuna gaiwa wa ana bi tsari lil mu'minin kuma ni bazan kuri mu'minai ba in an illa nazirun mubin ni ba kowa bane face mai gargadi kuma mai bayyana gargadi ga mutane lokacin da Allah ya ba mu labarin sun karyata shi da Allah ya ce kazzabat qaumu nuhin al mursalin to kamar mai saurare yanzu yana saurare yaji me ya faru shine sai Allah ya fara ba mu labarin abin da ya faru din sun karyata shi a san sai aka aika to mana maganganun da ya gaya musu to su me suka ce sai Allah ya ce qalu suka ce anu aminu laka za mu yi imani da kai wattaba'aka al arzalun alhali wawu dinnan wawu alhali ce alhali makaskanta sun bi ka wannan zai sa ba za mu imani ka ba wannan yake gwada kenan ba farkon wa'azin ba tun farko annabi nuhu yayi wa'azin tun farko har an samu wanda sun yi biyayya sun mai da'a sun bi shi sai dai suwaye suka bi shi su ne wanda ake ganin makaskanta wani irin kaskanci suke nufi a nan galibin malaman tafsiri sukan ce abin da suke nufi da kaskanci a nan mutanen da suke ba talakawa mutanen da ba su da komai mutanen da suke ƙananan sana'o'i shi ne abin da suke nufi da haka su kuma manyan gari ne in ana maganar wadata su ne masu wadatar in ana maganar mulki su ne masu mulkin garin to ya za mu yi ma da'a mu bi ka ka zama jagora shugaba muna tafi kan addinin ka alhali kuma duk mabiyanka makaskanta ne wanda yake nuna maka girman kai da cewa su ba za su yi da'a su biyayya ba kuma wanda yake dada bayyana maka cewa mabiya annabawa galibin su mutane ne da suke na ƙasa haka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo makka yana wa'azi waɗanda suka karɓi da wasu zaka taran cewa akwai bayi irin su Bilal akwai rauna na irin su Ammar akwai baki irin su Suhaib irin su Zaid bin Harisa wanda wanda ya sa su ma kafin makka ke cewa ya zaɓi rauna da waɗannan mutane ya zaɓi rauna daidai da waɗannan da in dai har kana so mu yi imani da kai ka kori waɗannan talakawa ko za mu zama tare su ba to wannan ɗagawa ce ta masu mulki da masu kuɗi kuma galibi su fi yin faɗa da gaskiya galibi ana samun masu kuɗi ana samun masu mulki mu dai bayan Allah ba galibi sun fi faɗa da gaskiya da wanda suke talakawa wanda suke ba su da abin hannu dan haka nan ma sai suke cewa ba za mu bi ka ba alhali makaskanta ne suka bi ka tunda makaskanta ne suka bi ka mu ya za mu bi ka to sai ba su aka qala sai ce wa ilmi bi makanu ya amalu to ni mai sanar da abin da suke aikatawa ma'ana ina gani na da aikin da suke idan wancan yana sana'a kaza wata yana sana'a kaza wancan yana kaza na gani na da sana'o'in su ba da alaka da wannan ni abin da nake da alaka abin da zahiri da suka bayyana a zahiri sun yi imani sun karbi abin da nazo da shi wannan shine alaka ta da su amma ba aiko ne ba in shiga in bibi cewa wani sana'an da yake wanda yana da kuɗi ko wanda bai da shi wannan ba shine aiki na ba aiki na in isa musu da sako daidai da abin da manzo Allah ya ce umirtu an uqatilan nas manzo Allah ya ce an umarce ni in yaki mutane sai ce hatta ya shahadu alla ilaha illallah har sai sun shaida babu abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah sun yadda ni manzon Allah ne fa idza fa'alu zalik idan suka aikata haka suka yi imani suka yi kalmar shahada asamu minni de ma amwalahu jinin su da dukiyar su da rari ba ri ba ta dukiyar su ko jinin su illa bi haqqi islam sai manzon Allah ne wa hisabuhum Allah hisabu kira gurin Allah to nan ma annabi nuhu shine da ke faɗa musu ba ne da alaka da abin da suke yi na sana'a kuma sannan wannan wani abu ne da kuke tambaya da bai da amfani shi yasa annabi nuhu yake wa ma ilmi me ya hada sani na bima ya amalu da abin da suke yi bima kanu ya amalu da abin da suke aikawa dai yau cewa hata ku a fadar wani abin da kuka bayar bai mara amfani dan idan mutum ya fahimci abin da bai da amfani ba abin zargi bane bal abin da amfani ma shi ake jahilta abin da kuma ba daidai bane bai kamata ba shi ake jahilta ce ai ka samar da kuɗi kace ina ruwa na me ya hada ni da cewa yana da kuɗi ko bai da shi wannan abin da ka nuna narshin sanin an shi abin yabo saboda abin da baka da alaka da shi to da haka ne yace wa ilmi bima kanu ya'malu iri fahum illa rabbi da ma ta shine addini ko shine imanin su to imanin su in daga ya nema Allah ne zai hisabi in na gaskiya ne ma Allah zai hisabi to ina wana in hisabu ba komai da hisabun su illa ala rabbi fa dai yana wajen ubangiji na dan haka ne ba ruwa da halin da suke ciki na sana'a ko darshi law tashur kuma ya kuna ji da kuna ganewa da kun gane cewa ba wanda ya kamata ku damu da shi ba ba wanda ya kamata ku bibiya ba abin da ya kamata ku bibiya shine ku ba yi imani ku gangata amma magana cewa riya suke yi magana cewa kana kawai wannan wani abu ne da bai dame ku bi shafe ku ba sai cewa ma arbi tsahibul mu'minin ko ai ba ku rubu mai ba malamai ka ce wannan yaro sun nemi ya kore su daga ta abin da suka nima ba za mu yi imani ba sai ka kore waɗannan mutane ku shine ce wa ma arbi tsahibul mu'minin ni ba mai koran mu'minai ba in ana illa nadhiru mubin ni ba kowa bane fahimin yin gargadi mai bayyana wannan gargadi gare ku aiki na shine in karfa da ku in gaya muku gaskiya in ja hankalinku waɗanda su mobi guda biyu da ke suna bayani daga cikin su ne abin da yake kaina amma ba ga koruwa wannan ba daidai bai a cikin waɗannan ayoyi za mu bayyana cewa mulki da dukiya suna iya samu dawa har ya kirkiya sannan za mu bayyana cewa mizani na gaskiya bai da alaka da samun koshi zai iya zama mutum ta gane talak amma a gurin Allah ya fi kowa zai iya zama yana da dukiya amma a gurin Allah ya fi kowa kowanne ana iya samu sannan wannan yana nuna rashin hankali da wanda ba musulmi ba shine ba sa yin abin da ya cancanta ina ruwan su da cewa ruwa ne da wani cewa ba kai ka kiyaye dokokin Allah kai wa Allah da ka bi Allah to ina ga cewa ruwa ne shi ma ai Allah ya halice shi ma ana bukatar ya bi Allah sannan wannan yana nuna mana cewa annabawa daga cikin sifofi kuma bayyana akwai annizara shine gargadi da hankali zuwa ga abin da yake daidai sai Allah ya ce mai kanu
قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم مسحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون
نعم قالوا في سكتي لئن لم تتهي يا نوح اذا بكى هنوب يا خيره لتكونن من المرجومين ذاك المسكين جي مرهوب قال تيتي ربي ان قومي كذبون يا ابنجدي حقيقه بدانينا سنكتاني فافتح بيني وبينه فتحا يا الله كي هكنشي سكانينا دسو هكنشي ونجني كي تدني ومن بقي من المؤمنين ومن الاستشارة دني دك تكون مؤمنين فأنجينا الله يكي مكفيرة تدشي ومن معه ومن الاستشارة دشي في الفلك المشحون أتكين جرج اللواء وان ديكي ما قلي دمتاني لدبو ثم أغرقنا بعض الباقين سنن بايان هكا مكهلا كرد صولا معنا بايان النبي نوح ياي مصو بياني نتي وانسان أبين دسكيني ما بعديدي بني bai kamata su shagalta da shi ba abinda ake kira su shine su imani su gaskata Allah Allah ya bamu labari a cikin suratu Nuh na cewa annabi Nuh yayi waɗannan mutane gargadi da duk hanyar da ta dace yayi musu gargadi da rana yayi da dare yayi a fili yayi a boye yayi a kowane lokaci da ya kamata yi amma sun kin imani da ba yayi wannan sai ma aka zo matakin da suna mai kashedi la illam tantahi ya Nuh ya kai Nuh in baka halu ba la taqunanna min almarjumin zaka zama cikin jefaffu nan malaman tafsiri galibi suna nubin wadanda suka ce galibi ana nubin marjumin wadanda za a jefe da duwatsu har su mutu bana za mu jefe ka za mu kashe ka wannan sun zama ba za su iya kare abin da suke kai da hujja ba sai suka koma kan yin fada da mulki da nuna mulki da iko da karfi kuma dukkan haka ɗabi'a dukkan wani mara gaskiya take idan ya gagare kare abin da yake da hujja to sai kuma ya koma abin da yake na ƙarfi cewa a kore shi da gari game da ga yawa annabi Shu'aib aka ga yawa annabi Lut cewa mu kashe shi game da ga yawa annabi Salih game da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shi ba komai ba irin waɗannan abubuwa na ƙarfi da haka nan ma suka koma zuwa ƙarfi da annabi Lut ya ji an kai wannan mataki kuma Allah ya riga ya mai wahayi cewa ba waɗannan mutane ba za su yi imani ba to sai ce rabbi inna qaumi kazabun ya ubangiji hakika mutane na ƙaryata ni wannan shimfiɗa ne abin da dubiyo addu'a da zai sai in ga kuma ta surat Nuh za ga yayi addu'a qala rabbi la tazar 'ala al-ardi min al-kafirina dayyara Allah kada ka bar wani daga cikin kafiri a gida Allah ka dakar da su Allah ka kawar da su idan in tazarhum yuzillu ibada wala yalidu illa qadir kafa Allah in ka basu za ka fadar da mutane ne ko ba za ka kowa kai fage wanda yake mai yawan dewa Allah da haka annabi Nuh ya riga ya kai makura ya binci cewa waɗannan mutane ba za su imani ba da haka sai yi addu'a to bayan yi addu'a sai ce faftah baini wa bainahum fathan Allah kai wani hukunci tsakanina da su hukunci shine ga kuma cikin suratul qamar za ga abin da yi fada rabbahu anni maghlubun fantasir ya kira ubangiji ce ya Allah an fi karfi na an rinjaye ni Allah ka ka agaji yace anni maghlubun fantasir sai Allah ce fa fatahna abwaab as-samaa'i bima'in munhamir sai muka bude kobobin sama bima'in da ruwa munhamir wanda yake zuba kamar da bakin kwarya fajarna al-ardu uyunan muka fito da idanun ruwa sa faltaqa al-ma'u ala amri qad qudir sai ruwa ya fita sama da tarka ala amrin bi sawni al-amri qad qudir an riga an tsala shi in ga koma cikin suratul yunus za ga inda ma ruwan ya fara fitowa daga tanderu ne na yin gurasa dan a nuna ma cikar ikon Allah wuta da ruwa ba sa haduwa to sai ga ruwa ya fara fitowa daga inda wuta take ci dan a nuna ma a yau an zo lokacin ikon mai iko sun zo karkashin akhza azizun muqtadir da haka sai ruwan sai zama wutar ta fito da ruwan ya fito daga cikin wuta sannan aka fara fito da ruwan dan haka Allah ya ce wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir kana ce wa hamalnahum ala zati alwahin wa dusur muka dauke su akan wani jirgi wanda akai da katako da kusa jirgi da aka sassaka dan komai da ka gani sababi ne amma Allah ne mai kaddara koman ga ruwan